بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله ملكي ديسا كبا مدامر هدوى وأن يمشي نلي تنم شاترا قوتا سفر أشكرا تدبو ليدة دليه دودة أربعين هجرة منذ صلى الله عليه وسلم عند شين أشرين دترا قوتا قوم أشكرا تدبو بيشاتك الإسلام الميلادية darasin mu na 44 a karatun littafin Fadlul Islam tare da sharhin sa na Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab tare da sharhin sa na Malam Salih Ali Sheikh. Har yanzu muna babi na biyu, insha Allah da yau zamu kare shi bi idhnillahi ta'ala. Babi na biyu, babu wujubi dukhuli fil Islam, yana mana magana akan hadithin ko atharna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda ya nakalto da yake magana akan abin da ya shafi babu wani zamani sai face wanda zai zo bayan sa yafi shi sharri. Yace ba ina nufin abin da ya shafi samun ruwan sama da abin da ya shafi wato shafi wadatar abinci ko shugabanci ba, amma abin da ake nufi tafiyar malamanku da mutanen kirkinku. In malamai da mutanen kirki Allah ya dauke su suka rasu, to kuma abin da zai rage na mutane sune waɗanda ba mutanen kirkin ba, kuma wannan kun an kalle shi an ga sharri ne. Allah ya tsare mu. To karkashin wannan kuma shine kawo mana bayan wannan, thumma yahduthu aqwamun yaqisuna al-umura bi ara'ihim. To karkashin wannan ne muka tsaya. Sannan za a samu wasu mutane suna qiyasin al-amura da ra'ayinsu. Maimakon ga nassin al-Qur'ani Allah yayi magana abi, ga nassin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yayi magana abi, sai a ce a hankali za a yi amfani da shi a aje nassin Qur'ani da nassin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To karkashin wannan za mu tashi nake cewa fattabi'una lil ulama'i minhum kathir wa hafizu lana ad-din. Nan ne ko? Tafaddal. زاحم أهل العلم من a makon da ya gabata wannan bangare mun karanta cewa idan wannan lamari ya faru, ƙarfin malamai zai yi rauni, sannan kuma raunin nan ko dai saboda dalilin mutuwarsu ko saboda rashin tasirinsu, raunin tasirin da suke da shi a cikin jama'a, in ma saboda shagalar jama'a daga wani abun daban wanda ba addini ba a fashi muhimmanci, ko kuma saboda raunin malaman wajen isar da saƙon da Allah maɗaukaki ya wajabta musu su isar na ilmantar da addini. To sai ce fattabi'una lil ulama'i, masu bin malamai minhum kathir, daga cikinsu akwai mutane da yawa, hafizu wa hafizu lana ad-din, sun kiyaye mana addini. Mun da ma aikin malamai ne, wajibinsu ne su kiyaye wannan addini, ba wai saboda a hannunsu asalin kiyayewar take ba, kiyayewar Allah da kulawa ita ce asali, amma abinda ake nufi da kiyayewar dabi'ar ɗan adam ita ce, in ka bar shi yayi abin da yake so ba tare da an ilmantar da shi ba to lalle zai yi nisa da addini haka akwai bukatar malamai lokaci lokaci za su ga wa mutane ga abin da yake addini na asali ga abin da yake shigo da shi akai daga baya jama'a ku bar abin da aka shigo da shi daga baya ku kama addinin asali domin shine abin da ya wajaba ku kama kuma shine abin da za a tambaye ku akai saboda da shi aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nan abu ne tunda Allah madauki yayin dan adam akwai masu son gaskiya akwai masu kin gaskiya sunna ce ta dan atta Allah madaukaki dangane da dan adam walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a haka Allah faɗa Qur'ani da Allah ya so da ya ga dama da duk wanda ke bayan kasa ya zama mu'mini afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'mini Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kai ne mai tilasta wa mutane sai sun zama mu'mini shi kun ga ba zancen tilasti amma menene aikin malami shine bayanin gaskiya da fadin abin da yake shine daidai a dama Allah madauki ya faɗa a babin tahdidi tsoratarwa faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wannan ba umarni bane gashi ya zo a sigar amru amma laisa amra inma huwa min babi ma yuqalu at-tahdid sunansa tahdidi barazana kamar a ce ma to yi din mu gani shine abin da ake nufi kamar Allah madauki ce ne wanda ya ga dama yi imani wanda ya ga dama kuma ya ki imani in an koma lahira akwai abin da za a tare haka aikin malamai ne su kiyaye wannan addinin su tsaftace shi daga dagulan da aka lika masa kuma shi yasa muka ga a rayuwar malamai kullum aikin su kenan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun yadu a garuruwa sun ilmantar tabi'ai sun karba daga gare su tabi'an tabi'ai sun karba daga waɗannan haka har zuwa yanzu nan addinin yana nan da tsaftarsa wanda zai sai maka addini ya rikice yanzu ba a san gaskiya ba to bai san abin da yake ba addini addinin asali yana nan za a buda a ganshi yana nan a cikin littafai gurgudan tawfiqin da Allah ya bai wa mutum gurgudan kuma yadda zai gane shi haka dai kiyaye addini aikin malamai ne walakin zahamhum man qasul umura bi ara'ihim amma abin da yake na matsala da ya faru shine masu kiyasin al'amura ba tare da ilimin ba ma'ana su duba abu da hankalinsu ga nassi yayi magana ko dai ba su sani ba ko kuma su rubu da magana su tsaya kan iya abin da hankalinsu ya nuna musu su rika kiyasin al'amura da ra'ayoyinsu ba da nassoshi da suka bo musu ba fa baqiyatil firqu shi yasa firqoki suka zauna ake ganin su ma'ana ba su gushe ba rarrabuwa ta tabbata a cikin mutane yanzu inda a ce kowa zai hakura da abin da ya tashi a kansa kowa zai hakura da abin da ya ginu a kansa kowa zai hakura da ra'ayin da ya zabar wa kansa ya koma kan hanya daya ita ce hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma akai to da an haƙaƙa al'amura da yawa da an samu haɗin kai da addini ya tsaftata amma in har kowa aka bashi dama ko kuma ya daukar wa kansa damar addini a wurinsa shine abin da ya ga dama zai yi to shikenan ba zai yi a ce al'amari guda ɗaya bane an samu rarrabuwa dole wannan yayi nan wannan yayi can wa baqiyatil fitanu kuma fitintunu haka za su wanzu wannan baya san ganin wannan wannan baya san ganin wannan kaga mutum ya damu akan aqida saboda ya yadda da aqida da yake kai yana ganin ba wata gaskiya in ba wannan ba daga ya ga wani wanda yake kan wata ba wannan ba ya ji zafinsa ya ji haushinsa wala'alla da matsala za ta faru ma zai iya cewa zai dau mataki akan wani ko ya raba shi da duniya ko makamancin wannan ko ya azabtar da shi ko ya raba shi da wani abu ne da yake so duk wannan fitina ce wa nasha'at fitintunu suka tsiru wazdadat suka karu wa hakaza fi kulli zamani haka yake a kowane zamani yuzahimu ahlal ilmi man yaqisul umura bi ara'ihim wadanda suke kiyasin al'amura da hankalinsu ba da nassi ba sun zo sun tattare wuri sun cushewa malaman da suka san ilimi suka san gaskiya sun cuse musu wato hanyar ilmantarwa su ma ana sanya su a cikin malamai alhali ba su san inda malanta ta dosa ba lihada ishi don haka min almasail alazimati daga cikin manya-manyan al'amura min mabtuliyat bihi hadhihi al'ummatu daga cikin abin da aka jarrabi wannan al'umma da shi shine huduthur ra'ayi faruwar ra'ayi ra'ayi ana nufin son zuciya da ya saba ma nassi ya saba ma Qur'ani, ya saba ma hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyasul umuri bi ara'ihim, da kuma masu qiyasin al'amura da hankalinsu. Wa a'zamu dhalika fi masail at-tauhid, mafi girman wannan shine a matsalolin tauhidi, abinda shafi a bautawa Allah shi kadai, kada a hada shi da kowa, sai a shigo da irin waɗannan al'amura, ko a babin sunayen Allah da siffofin Allah, ko kuma kadaita Allah a wajen bauta, ko kadaita shi da siffofinsa, sai a shigo da matsaloli a cikin irin wannan. Yadda masu falsafa suka shigo, masu ilmin kalami suka shigo, aqidu daban-daban da suka bantare daga hanyar asali, khawarijanci yazo, shi an shi yazo, waye kowa yazo da hankalinsa, yana fifita hankalin nan nasa akan nassin Al-Qur'ani da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wani har ya kai shi ila darajatul yaqin. Duk da kokonton da dan bid'a yake samu a zuciyarsa, zaka ga wani yana da yaqini shi akan abin da yake kai, musamman a cikin jahilai. An fi samun yaqini abun jahilai a cikin harkar bid'a fiye da malamai. Kun yarda da wannan? Yawwa, saboda malami ya karanta wani abu, la'alla wani san zuciya ce ta bar shi, bai bar wannan abun ba, ya koma kan gaskiya. Amma shi jahili za iya umarta sama ya dau mataki akan wani zai iya dauka, ya dauka kawai wannan abin da malamin sai faɗa, ba wata gaskiya a duniya banda wannan. Shi sa yake da hadari ka zauna baka da ilimi, ana yawo da kwakwalwarka, kowa ya jefa ka inda ya dama, wajibi a tashi ai karatu. Shine sai yake cewa fama ubidatil awthanu wa ubidatil quburu illa bil aqisati, ba a bauta wa gumaka ba, ba a bauta wa kaburukan mutane da salihai da waliyai da annabawa ba, illa bil aqisati, sai ta hanyar qiyasi. Qiyasi aka bi a ce wane mako ai mutumin kirki ne, wane mako ai kaza, me zai hana shi ma ai masa kaza, ai masa kaza. Ba qiyasi ne farkon abin da ya halaka Iblis ba, ko lokacin da Allah madaukaki ya umarce shi tare da mala'iku, ko Allah madaukaki ya umarci mala'iku su yi sujada ga annabi Adam, lokacin da aka halicci annabi Adam aka busa masa rai, sai Allah ya ce su yi sujada su gaishe shi, ibada ce ga Allah da Allah ya umarce su su yi. Shedan ya ce ba zai ba, me ye dalilinsa? Sai ce ana khairun minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kun ga qiyasin, ka halicce ni daga wuta, shi kuma wannan daga yumbu, daga ƙasa ka halicce shi. Ai kuwa wuta tafi yumbu a hankalinsa, don haka dan me ni zan risinawa wanda yake daga ƙasa yake gani ni na fi shi. Wannan shine qiyasin farko da aka yi a duniya marar kyau. Allah ya ce kaza, wani ya shigo da hankalinsa ya ce shi ko yana ganin kaza yafi. Kun fahimci abin da ake nufi a nan? Ba nasi Allah ya bai ce ayi kaza, ina ce in Allah ya bada umarni kawai sai ka rufe kunnenka, ka rufe hancin, ka rufe komai, kawai kai da'a, shi ne kaza mabawan Allah. Amma shi sai ya ki, sai ya hango wani abu, yana ganin Allah ne bai yi zaben daidai ba, domin ya za a yi ya zaɓi yumbu akan wuta, wuta tafi. Kun fahimci kiyasin ko? Ma'anar kiyasi shigo da ra'ayi da hankali a ajiye umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk wanda ake bautawa na gumaka ko wasu kaburka ba a yi musu ba, sai da irin wannan. Qalu, ga irin abin da suke cewa su masu irin wannan, suna cewa hadha rajulun salihun, ai wannan mutumin kirki ne, waliyin Allah ne, salihin bawa, Allah yana son sa. Hadha an-nabiyyu lahu al-maqamu al-a'zam, wannan annabi yana da matsayi mafi girma inda Allah, a wurin Allah jalla wa ala. Wa huwa hayyun lam yamut, yana da ransa bai mutu ba. Ba haka zaka ji ana faɗa wa mutane ba, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kabarin nan nasa yana nan da ransa bai mutu ba, tare da cewa duk malami in dai malami ne ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, ya mutu a rayuwa dai wannan rayuwar ta duniya, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin ta, baya nan. Wace rayuwa ce yake ciki? Rayuwar barzakhu. To in an ce yana da rai a rayuwar barzakhu, to ba daidai yake da ransa a rayuwar duniya ba. Rayuwar duniya baya nan. To amma su waɗannan malaman sai ka ji suna cewa, ko masu gyarawa mutane irin wannan shirkar, sai ka ji suna cewa to ba an ce shahidai, shahidai ma suna da ransu, to ya za a yi a ce shahidi yana da ransa a aljanna a ce kuma manzon Allah da yafi shahidi shi kuma ba shi da rai kun fahimci kiyasin sai shi da haka yana nan da ransa in ka roke shi zai amsa maka kaga an zuga mutane su roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ga Allah shine alhayyul ladzi la yamut da an fahimci alqur'ani da an fahimci yadda sahabbai suka fahimci alqur'ani kun ga da ba a shiga wannan abun ba ina ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu me ya faru da ya rasu sayyidina abubakar ba shi ya zo wurin ba lokacin sayyidina umar ya zare takobi ya ce duk wanda ya ce manzon Allah ya mutu zan sare shi ya rikice ya rude amma da sayyidina abubakar ya zo sai karanta masa aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum shikenan sayyidina umar ya ji kamar yanzu aka saukar da ayar bai taba jinta mantawa yi shikenan suka rusuna sai ce man kana ya'budu allaha ay man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata yanzu wannan malami ne a duniya ya fi sayyidina abubakar fahimtar manzon Allah da fahimtar alqur'ani shi fa yana zaune shi abokinsa ne kai kuma labarin sa maka ji abokinsa ne kullun suna tare amma ya tabbatar da cewa fa inna muhammadan qad mata Muhammad ya mutu wa man kana ya'budu Allah wanda kai kasance yana bautawa Allah fa inna Allah hayyun la yamut Allah ko me rai ne baya mutuwa yanzu wani zancen da ya saba wa wannan na sayyidina Abubakar ya kamata ka dauke shi ya kamata ka dauka to amma sai ka ji an kawo irin wannan to ai gashi nan shahidi ya za yana da rai ga nassi ya tabbatar da shahidai wanda ya mutu a fagen yaki arwahuhum fi hawasil tuyurin khudrin haka yake a cikin nassin hadisi cewa ruhin abin nan su shahidi ko shahidai ruhin shahidi wanda aka yi shi a wurin yaƙi jihadi to rayukan haka Allah yake tattara su ana ajiye su a cikin makoshin wasu tsuntsaye koraye a aljanna suna yawo da su kuma yurzaquna ana ci da su to shikenan sai wani ya ce maka to gashi nan ba a cikin alqur'ani cewa suna da ransu ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون لكن الله يفدا احياء عند ربهم ده هنا ده فهمت ما يا غني احياء عند ربهم اكتي با احياء في الدنيا با احياء عند ربهم ني با اغونك با اغورينك سن ربو ده كاي تند ينزو ده يا متو ان ساري شي ان كشي شي با شي ني ده ري با ان جي ان بيني شي ده هنا ده ري da yayi mu'amala da ku irin mu'amalar da mai rai yake yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da haka ba za a yi kiyasin wannan abu a ce to tunda su ga su tunda shi ya fi su daraja to ya kamata a ce shi din shi ma ransa yana nan amma a ina a barzaku ai ina jin kowa san barzaku in an mutu kafin kiyama shi ake cewa barzaku amma wannan duniyar da ake numfashi wannan duniyar da ake takawa da kafa wannan duniyar da dan adam zai magana da dan uwansa dan adam wannan duniyar da ake ruku'u da sujada a ce Allahu akbar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin ta su ma wadancan bayin Allah duk wanda ya mutu ya fita daga cikin ta amma yana kabarin sa ya rididdige ruhin kuma yana can an masa tambayar kabari ya amsa wanda ya amsa wanda bai amsa ba yana cikin azaba wanda ya amsa kuma yana cikin ni'ima har kiyama ta tashi wa ake wa ni'ima da ran da jikin kamar da ya tabbata da dalilai ba wai iya ran kawai ba ran da jikin ana dawo da jikin da ran a hada su ai musu rayuwa irin ta barzaku ba rayuwa irin ta duniya ba don haka dai wanda yake da rayuwa ta barzaku muna jin me yake yi ba ma ji tunda ku ba ma ji wa ya kamata mu roƙa Allah subhanahu wataala da ya halice shi wa ya kamata mai mu'amala da shi mu'amala ta duniya shine mutumin da yake da rai yanzu yake yawo a bayan ƙasa amma duk mutumin da ya mutu to ba dama ka roke shi wani abu ka ce ya wani kai min kaza musamman lamarin ko ma wani irin lamari ne ko wanda dan adam zai iya ko wanda dan adam ba zai iya ba in dai mutum ya mutu to ba a roƙonsa komai to amma yanzu ku duba ku ga yadda waɗanda irin wannan abun yake da sauki a wurinsu suna gyarawa mutane suna gyarawa mutane su ce mene waye hana ku falalaci ku nema a wurin masu ita wa ka taba ji yaje sama ba tsani ai ta kawo misalai misali da misali da misali da kwatance amma nassin qur'ani ya saba ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wannan ba ba misalai aka ce mu bautawa Allah da su ba menene zan bautawa Allah da shi maganar qur'ani maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa ma ubidatil awthan wa ubidatil qubur illa bil aqisati qalu hadha rajulun salihun hadha an-nabiyyu lahu al-maqamul a'zamu inda Allah jalla wa ala wa huwa hayyun lam yamut li'annahu akmalu min ash-shuhada'i hagin asya inda shahidai suna da rai an ce mana suna da rai inda rabbihim yurzaqun to da shahidi da manzon Allah waye fi daraja akwai kokonto ai ba kokonto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi daraja sai su ce to in Allah ya bai wa shahidi wannan kai ka ce manzon Allah ba shi don haka manzon Allah hayyun inda rabbihi yurzuq na'am wannan kuma ba inkari ba manzon Allah hayyun hayatan barzakhiyatan shi ne abin da zaka faɗa manzon Allah son yana da rai rayuwa amma ta barzakhu fiyama da ta shahidai tasa ta fita shahidai amma dai ba rayuwar duniya ba idan Allah da rayuwar duniya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai a yi sabani tsakanin su Abubakar da Umar da sauransu akan a ina za a binne shi shi fa gashi nan yana nan a kwance bayan ya rasu sabanin farko da suka yi za a yi masa wanka a cire masa kaya ko kuwa a yi masa wankansa haka da kayansa a jiki dan Allah yanda yana da rai na irin rayuwar duniya za a samu wannan matsala da sai sai ku wanke ni da kayana ko ku cire haka suka yi sabani dangane da ina za a binne shi wasu suka ce a fita da shi a kai shi baƙe sai na Abubakar ya kawo hadisi cewa annabawa ana binne su ne a inda suka mutu shikenan kowa ya karba da babu wannan da kuma yana da rai ai da magana farko da wani ya ce a kai shi baƙe sai ce a'a sai ce ku banna anan an yi wannan ko ba yi ba da suka yi sabani akan wane ne khalifa a cikinsu an je an yi kaza an tattauna an sa sayyidina Abubakar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai zai zo ya ce ni ba haka nace ai ba kaza nace ai haka ne ko ba haka ba wannan duk mai hankali ma kamata ya fahimci wannan misalan in zaka bada misali ta bangaren abin da ke shine daidai misalan ma sun fi yawa fiye da wanda zai bada misalai akan abin da ba daidai ba Allah kyauta sai ce li annahu akmalu min ash-shuhada sai ce hadhihi al-aqyas wannan irin qiyasin a ce to ga shahidi ya samu irin wannan daraja dan me annabi ba zai samu sai a ce to min babin aula annabi ma samu kun ga wannan shine qiyasi sai ce to irin wannan qiyasi aqisa din aqisa jam'un qiyasi din yawa sai ce tabda'u shay'an fa shay'an haka suke faruwa kadan kadan daya bayan daya a hankali daga an rasa malami da zai gaya wa mutane gaskiya wallahi yanzu zaka ga jama'a sun shiga halaka babu al'ummar da take cikin rahama irin al'ummar da ta samu malamin da zai gaya mata ga yadda addinin Allah yake daga an shiga jahilci yanzu dan Allah ku kullum muna zancen nan shiga ƙauyuka kaga yadda ake bautar Allah kaga jahilci a gun mutane kaje wasu kasashen ba kasashen mu ba nan kasar duk da yadda muke rena kanmu wallahi muna cikin ni'ima ba ta wasa ba ni'imar wa'azin nan ni'imar fadakarwa malamai suna ilmantarwa ba tare da an hana ba a wata kasar baka isa kai wannan abun ba wannan tara jama'ar yanzu a wata ƙasa ba da ikon yi shi ba zai yiwu ba an hana komai kowa yana nan cikin jahilci mutum shekara 80 shekara 90 ba zai iya fassara maka la ilaha illallah kuma musulmi suna nan al'umma da yawa don haka abin da yake wajibi malamai a ci gaba da hakuri a ci gaba da ilmantarwa a zamanin nan muna cikin zamanin nan dole ne mu ja mutane a hankali a nuna musu asalin addini musuluncin su ya tsaya sauran abubuwa din da ake yi ko da ba daidai ba ana saban Allah ana abubuwa insha Allah ta'ala aqidar ta tsaya daidai za a samu lokacin da abubuwan saban ma za su nemi insha Allah mutane za su kintsu za su tsaya akan hanya amma dai a ci gaba da ilmantarwa da fadakarwa da fadin gaskiya Allah samu dace yace fa idza sa'alna in mun roko wa idza stashfa'na bihi in muka nemi cetansa fa huwa hayyun yablughuhu al-kalam zancan da muke zai je zugare shi akwai wata shubuhar da suke fadi abinda yazo a hadithin cewa duk wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da salati Allah yana dawo masa da ransa ya amsa masa ko kun san wannan hadith to suna kafa hujja da wannan sai ce to yanzu dan Allah salati miliyan nawa ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne lokaci dan haka a kowanne zamani na rayuwar dan adam akwai mutumin da yake salati tunda ku haka ne to a koyaushe ana dawo masa da ransa a koyaushe yana amsawa
to a wannan tsakanin in ka roke shi zai amsa maka to nan matsalar take wancan da dawo da rai din da ba shi damar amsawa a wace rayuwar yake yi rayuwar barzakhu don haka kada a yi kiyasin rayuwar duniya akan rayuwar barzakhu rayuwar barzakhu daban rayuwar duniya daban wace mu'amala ce ta Allah Allah shi ya santa yanzu mun yadda ana tambaya a kabari ko bamu yadda ba mun yadda waye ya je a kabarin ka tsaya ka ji yadda ake yi ko ka tsaya akan kabarin mutum kana ce masa addu'a ba za ka ji lokacin da ake masa tambayar ba amma kuma da gaske ne ana yi to ya baka ji wannan ba kuma kana sa ran cewa shi din yana jiwa wani abu daban irin waɗannan abubuwan ana daukar su ne da umumin yadda suka go mutuwa ita ce mutuwa alhalatul lati stafnaha ash-shar'u a cikin halayen da shari'a ta toge tace banda kaza ko a hali kaza to iya nan zaka tsaya ba a kiyasi a cikin lamarin gaibi da aqida me nake nufi hadisi ya tabbata in an binne mamaci ana zuwa a tambaye shi ko kuma lokacin kafin a zo a yi masa tambayoyin nan waɗanda suka binne shi suka juya Allah yana jiyar da shi takun kafafunsu mun yadda da wannan shi ma da hadisi bai zo da shi ba ai ba mu san da wannan ba ba za mu yi an ban shi wannan to ana yi masa tambayoyi kuma an ce mala'ikun zaunar da shi suke munkar da nakir mala'iku ne su biyu shine ba haushe ya hada su wuri guda wai wala kiri ba wani abu mai suna wala kiri munkar ne wa nakir nakir to shine ba haushe sai aje munkar din ya dauki wa nakir din sai ce ya mai da shi lamu yace wala kiri to wannan mala'iku su biyu aikinsu shine wannan tambaya din za su zaunar da shi sai su tambaye shi waɗannan tambayoyi guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka to wannan akwai mai ji da kullansa yadda ake wannan ba ma ji amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajibi ka gaskata shi in ka yadda shi manzo ne na Allah in ka ce babu baka yadda ba to ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da mu'tazilawa suka yi su suka ce waɗannan al'amuran sun saba wa hankali shi kabari bayan kun binne mutum da zurfi kun zo kun sa darbejiya an sa taburma an sa itatuwa an zo an sa ƙasa an lullube shi kansa ba zai iya miƙewa ba shi za ku ce an zaunar da shi saboda me sun kiyasin rayuwar barzakhu akan rayuwar duniya take sun kalli rayuwar duniya in mutum zai zauna yana buƙatar kusa da mita ɗaya a zaune ko sai suka ga a kabari an kwantar da shi ba zai iya miƙewa ya samu wannan ko mita ko rubin mitar a zaune ba sai suka ce a tunda ba za mu iya hankaltar wannan a hankalinmu ba ko annabi ya faɗa mu ba mu yadda ba wannan shine ra'ayin mu'tazila da haka kar ka zama haka ba a kiyasi a babin tauhidi an gane me ake nufi da kiyasin yanzu kun ga yanzu ga rayuwar duniya yadda take sai suka kiyasin rayuwar lahira ma cewa haka take ko rayuwar barzakhu to ba a yin wannan to sai su ce wai ai tunda ana isan masa sallamar mu to mu roke shi koyaushe kuma wannan abun wallahi malaman da suka bude kofar wannan jahilai suka rika yin wannan abun suna cikin waɗanda za su yi rigima da suran kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai hada su su yi rigima wannan na cin wuyan ya kama wuyan wannan ku ne kuka batar da mu su kuma sai ba ruwanmu shedan ne shedan ya ce ba ruwana haka za a yi wannan ya tsine wannan wannan na tsine wannan ran kiyama a gaban ubangiji ubangiji sai duk a hada su a sasu a wuta haka kar ka bari ka zama jahili ka ce malami ne ya halakar da kai kayi karatu ka san dalili in ba haka ba za a yi ta wasa da kai kamar kwallo kuma a ran kiyama mutum ba shi da hujja Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu yace ila akhirihi mimma fi kutubil qurafiyin yace har zuwa karshen dai irin abin da zaka same shi a cikin littattafan masu canfa canfe waɗanda suke a yadda da kowane irin shirme da ya zo musu su ne kurafiyya ya ce kazalika masa'il tauhid haka nan masaloli na tauhidi masa'il tauhidi fi sifat abin da ya shafi tauhidi a babin sifofin Allah ai a ta man qasa al'amra bi ra'ayhi masu kiyasin lamarin da ra'ayinsu sai suka zo fa nafa ta'ifatan min as-sifat sai suka kore wasu wani yanki na sufofin Allah suka ce basu yadda da Allah yana da kaza ba Allah ya yi magana a Qur'ani dangane da sunayensa ya yi magana dangane da sufofinsa shi Allah shi ne mahaliccinmu babu wanda ya taba ganinsa da zatinsa hakikatan yadda yake amma ya rubuta a littafi yayi wahayi ya aika manzanni a ciki ya faɗi sufofinsa wasu daga ciki cewa shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza akwai sunaye sunayen sun kunshi sufofi shine as-sami'u sunansa ne ma'anar as-sami'u kuma shine yana ji don haka duk abin da kai yana ji shine al-alimu sunansa ne al-alimu kuma ma'anar sunan shine mai sani ne ya san komai don haka kenan duk abin da muke yi na ayyuka Allah ya san da su huwal basiru shine al-basiru mai gani don haka ma'anar sunansa shine Allah yana gani don haka duk abin da kake yi da motsinka da komai yana gani to waɗannan abubuwan su ake ce ma sunaye waɗancan wannan kuma sifofi to Allah ya bada labari ya faɗi wasu abubuwan kuma wasu sifofin sunayen su sun dace da sunayen irin namu sifofin a suna kawai amma ba a hakika ba ya ce yana da fuska ya ce yana da hannu to zaman ka lafiya irin wannan shine kace eh tunda ya faɗa yafi kowa gaskiya ban fi shi sani ba bazan yi tawili ba bazan canja ma'ana in ce ai Allah yana magana da mu ne gurgurdan hankalinmu dan haka in ya faɗi abu yana nufin irin wanda muka sani a'a in kai haka ka kwatanta Allah da halittarsa kada kuma kace to tunda Allah ba irin halittarsa bane bari mu kore a'a tunda Allah ya tabbatar wajibin ka kai ma ka tabbatar kace eh maganar Allah haka take amma ban san yaya na Allah yake ba kai jinka ji ne irin na dan adam sabaqahu jahlun ko haka iliminka ilmi ne da sabaqahu jahlun wa sayalhaquhu jahlun wa zawal akwai lokacin da babu kai don haka baka san komai ba sannan akwai lokacin da bayan ka san wani abu dan kadan zaka zo ka gushe ya zama baka da wannan ilimin ilimin Allah ku ba irin wannan bane shi ilimin Allah ya san da ya san yanzu nan gaba ma ya santa abinda babu ma ya san shi abinda babu da a ce za a same shi to ya san yadda zai kasance haka lamarin Allah kidan haka karka ce tunda ya faɗi sunan hannu sai ka ce aya za a yi wa Allah wata gaba ta jiki waye ce maka gabar jikinka ce sai ka ce a'a Allah ya ce yana da hannu eh yana da hannu yaya hannun sa yake ba mu sani ba amma kar mu sai ƙarya ne in ka ce ƙarya ne ka ƙaryata shi in ka ce za ka canza abin ma'ana kamar ka fi shi sanin tsaftar da ya kamata a tsaftace shi daga ita kar a ce kar a nasafta masa wata kazanta ta kamanceceniya da halittarsa wannan dai duk mun sha magana akan waɗannan matsaloli a cikin babin tauhidul asma'i was sifati waja'alu mu'aradata ad-dalili bil aqli sai suka sanya shi dalili da yazo a cikin qur'ani ko hadisi su waɗannan masu kiyasi sai suka sanya ayi karo da wannan nassin da me da hankali hankali za a sa shine yuqda bil aqli ala ad-dalili hankali za a yi amfani da shi ayi hukunci akan dalili kun gane me yake nufi ga ayar al-qur'ani ta ce kaza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai wani ya zo ya ce ba haka bane Allah ya ce yana sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana sama dalili ya kai dubu da suka tabbatar da Allah madauki a sama yake da zatinsa amma da ilimin sa a ko ina amma yanzu wasu ba za su iya hakuri da fadin wannan ba sai su ce an yi wa Allah bigire an masa makani don haka an yi sabo bal wani ma har cewa duk wanda ya ce Allah yana sama kafiri ne to kaga ta ina kafircin nasa zai faru daga kanwa waye mai kafircin na farko in haka ne Allah sauki ba zai iya faɗa ba tunda Allah ne ya faɗa to su sai su ce a dole a malkwado waɗannan ayoyin a ce ba haka ake nufi ba saboda me su hankali ya nuna musu cewa Allah ba zai yi a nan yake ba yanzu Allah ba zai yi a nan yake ba kuma shi ya gaya mana ashe a maganar Allah akwai ɓatar da ɗan adam kenan kun fahimci wannan hadarin da ke cikin wannan zancen in mutum ya ɗauki irin wannan trend ɗin wato wannan hanyar kamar yana cewa cikin maganar nan fata Allah kenan akwai abin da ba haka yake ba to kaga mun gina shari'ar mu da sallah da azumi da tsarki da komai da haji da waye da mu'amalar mu duk da waɗannan nasoshin to kuma za su iya yiwuwa ba haka suke ba an bata addini ko ba bata ba shi yasa babin asma'i was sifat da malamai suke mai da hankali a kansa ba wajen shi kadai bane da shi din da kuma abin da zai ja zuwa gare shi domin in ka ƙaryata maganar Allah a cikin Qur'ani to kenan gaba daya abinda aka gina shari'ar akai duk ka rusa shi an gane abun in kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya fahimta kamar da yan masu falsafa cewa suka yi wai maganganun da aka ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai gane su wani abu ne shine akwai mazhaba da ake ce masa mazhabu takhyil takhyil shine imagination wai mazhaba ce kawai abubuwan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa wasu abubuwa ne wai yake imagining a kansa kun ga kenan duk abin da aka ce mutum yana imagining a kansa zaka iya ce musu hakika ko kuwa mafarki ka ce musu mafarki shirme ke ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk zancen da ya ga mana ba haka bane kun ba mu ci sharrin da ke cikin wannan ko kuma wasu su ce akwai wata mazhabar ta philosophers su ma ita ce mazhabar tajhil at-tajhil lil maslaha wai a jahiltar da mabiya saboda maslaha domin su mabiya in aka ce sun san komai da komai to za su kangare ba za su yi da'a ba amma in ka jahiltar da su suka zama jahilai to duk inda ka kada su sai su wai haka manzon Allah ya mana haka ya bar mu ba mu san komai ba ya kada mu kawai dan dai mu yi da'a sai ya ce ai akwai kaza sai a ba mu misali akwai wani abu mai suna mala'ika akwai wani abu mai suna mene saboda kawai ku tsorata ku rika da'a maslahar ya jagorance mu ne shi yasa ya zo mana da wannan wannan an kareta Allah an kareta manzala ko ba kareta ba to wannan shi zaka samu duka a falsafa in ka bi ta baka bi nassin qur'ani da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyauta kun ga duk wannan menene ra'ayi ra'ayi ne da kiyasi na sha ba mu labarin Amr ibn Ubayd ko kullum irin wannan zancen ya taso naka baku labarin sa wanda yace da Allah zai zo ya ga mun da ban yadda ba kun tuna kissan ko da kullum muke fadi hadisin Ibn Mas'ud inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ko a ƙarshe an faɗi za a turo mala'ika zai busa masa rai kuma za a umarce shi da abubuwa hudu ko bi katbi rizqihi ko wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id sune waɗannan abubuwa guda hudu sannan Allah madawani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa yace ɗayan ku zai yi aiki irin na ƴan aljanna sai face sai lokacin da mutuwa ta zo masa fayasbiqu alaihi alkitab ma'ana ta kusa zuwa sai abinda aka rubuta masa sai rinjaye cewa an rubuta dan wuta ne to sai koma aiki irin na mutum mun san dai har karshen hadisi da aka ga Amr ibn Ubayd dai daga cikin shugabannin Mu'tazila wannan hadisin sai ce ai wannan hadisin shi tabi'in da ya faɗi wannan hadisin aka roto daga wurin sa da zai zo gaba na ya faɗa min da na ce ƙarya yake shi da yake rena shi sai ce ƙarya yake yace da Ibn Mas'ud zai zo da kansa ya ga min zan ce Ibn Mas'ud ban yadda ba kaga dai shi ma ƙarya ce yace da manzon Allah zai zo ni da shi ya ga min wannan hadisin cewa shi ya faɗa la aqbaluhu ba zan karba ba yace da Allah zai ga min ni da Allah ya ga min cewa ya faɗi wannan annabin sa ya faɗi wannan zancen sai ce zan ga wa Allah ya rabbi laysa ala hadha akhadhta alaina almi'ad ya Allah ba akan wannan ka karbi alƙawarin mu ba kaga dai dukkanin su ƙaryatawa ce da lafazi ne mai dan sauki sauki da lafazi mai sauki da kuma wanda aka rena aka ce ƙarya yake saboda tabi'i ne yin roto hadisi wannan duk me ya kai shi zuwa ga wannan ra'ayi da yadda da hankali kuma kun san wannan mutum suna cewa wannan mutum min abadin nasi yana cikin mutane masu bauta masu yawan nafilfilin dare amma Allah ya jarrabe shi da bin mu'tazilanci da auna nassoshi da hankalinsa bai yadda ya sallama wa Allah ya faɗa shi ina yadda manzon Allah sun ya faɗa shi ina yadda bai yadda ba ya kutsa hankalinsa ce to in kun ce kaza to ya kaza ya kaza ya kaza ya ta kawo misalai da zai ture hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jarrabe shi da wannan hanyar yayi mutuwa marar kyau to haka duk mutumin da zai rena maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshensa irin waɗannan hali din ba abin yabo ba Allah ya tsare mu mai kokari dan mu karasa wannan ya zama mun yi sallama da wannan babin yau insha Allah hatta qala qailuhum har wani daga cikin su yana cewa innal aqla huwa alqadi almuhakkam to kaji shi hankali shine alqali shi ake hukuntawa ma'ana shi ake baiwa hukunci shi ake hukuntarwa kai ba hukuntawa ba kun gane bambancin ka hukuntar da abu shine ka bashi hukunci ka nada alqali shine ka hukuntar da shi ko ka hukunta abu kuma ayi hukunci akan mai laifi an gane hausar ko yauwa to shi hankali shi ake hukuntarwa a matsayin shine alkali mai yin hukunci zai kalli alqur'ani yace daidai ne ya kalli alqur'ani ya ce nan ba daidai bane. Shi yasa malam Ibn Taymiya Allah ya masa rahama da Allah ya yi mana wannan ajiya bayan masu irin wannan ra'ayoyin duk sun zo, falsafa sun gama, falsafancin su ɗan ashaira sun zo, duk sun rubuta littafai, duk sun ƙaryata irin waɗannan nasoshi ɗin. Allah ya kawo irin su Ibn Taymiya ya rubuta littafi sunansa Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql, juz'i 11 yana nan. Gaba ɗayan sa raddi ne ga ƴan falsafa da wannan masu harkar ilmin kalamin. Abin da ya nuna musu shine kai ya ku da kuke tsammani cewa wai idan nassi ya saba wa hankali to a aje nassi ai amfani da hankali, sai ce ni ina gaya muku babu wani nassi da ya saba wa hankali. Shine ya bi duk hujjojin da suke amfani da su su nuna cewa wasu nassoshin sun saba wa hankali, duk ya rusa su, yace babu inda wani nassi ya saba wa hankali. Yace ko dai baka gane nassin ba ko kuma hankalinka ba mai kyau bane. Amma in mutum Allah ya hore masa hankali lafiyayye gyararre, to zaka ga ya fahimci nassi kuma abin da ke cikin nassi bai saba ma hankalin mutum ba. Shi yasa malamai sun yi rubuce-rubuce a bayan sa ma da irin wannan abubuwan a bangaren sciences na zamani. Wasu sun yi rubuce-rubuce duk abin da Allah madauke faɗa na halitta, babu abin da har yanzu ya wuce hankalin ɗan adam ba zai iya wato ya saba ma hankalin ɗan adam. Akwai abubuwa biyu malamai sun yi yana yawan faɗar su kuma ka rike su, cewa nassoshin Qur'ani da hadisi ba sa zuwa da abin da zai saba hankali, amma sukan zo da abin da zai rudar da hankali ya kasa fahimta. An fahimta? Idan ka kasa fahimta baya nufin nassin ne ya kuskure, a'a kai ne rauninka ne na ɗan adam, kai ne baka gane ba. An fahimci abu? Daka in ka kalli abu ka ji bayanai na malamai akan wata matsala baka gane ba, to kai ne mai rauni baka gane ba. Allah sa an gane wannan, ka rike wannan sosai. Ba komai ne, ba komai za ka yi wa kanka hukunci akan Qur'ani. Misali wani ya karanta wani hadisi sai ce wannan hadisin mu ba mu yadda ba, ya saba ma aya kaza. Yaushe ka fahimci hadisin? Ga malamai sun yi bayanin duk wani hadisi da kake tsammani a duniya da an yi masa wata fahimta da za ta iya zama ta saba ma wata aya, to malami sun ba da amsa a kanta. Malami sun yi bayani, ka je ka dubi bayanin malamai ya ake fassara wannan hadithin, in an kwatanta shi da aya kaza, wannan ana nufin kaza ne, wannan kuma ana nufin kaza ne, shikenan sai a ci gaba. An fahimci abu? Amma kar ka tsaya kana farkon iliminka baka yi nisa ba, za ka rika cewa wannan hadithin mu ba mu yadda da shi ba, ni fa hadisin nan fa ina da wani kaikayi a zuciyata dangane da shi. Ka gan shi kuma shi ba dalibin ilimi ba, ballantana a ce ya kama hanyar karatu. Duk da cewa wannan malaman nan dai wallahi kullun sai ta kawo mana wasu hadisi, ba mu san inda suke kawo su ba, kuma shi ba karatu yake ba. Wannan harkar ba ta marar karatu ba ce. Duk abin da ka ji shi Allah ya faɗa a Qur'ani baka gane ba, to ka je ka tambayi malamai. Wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati. Gani? In ka ga mutumin da yake da karkata a zuciyarsa, to shine wanda yake neman mutashabihat din, shi zai rika bi. Maimakon abin da ke kuru-kuru da bayaninsa yake bayyane, ka ɗauka kai aiki da shi. Duk abin da Allah yake son mu yi masa na bauta, za ka samu galibi a cikin muhkamat suke. Za ka baka da rikici. Allah ya ce kaza, je kai. Allah ya ce kaza, je kai. Haka nan a cikin gaibiyat. Gaibiyat, in an ce gaibiyat shine abubuwan da su metaphysical abubuwa. Abin da baka iya ganinsu a yanzu a zahiri. Allah ya san komai, ya ba da labarin wani abu, wani abun bai gaya mana ba. Ya ba da labarin shi ya halitta, ya ba da labarin me za a gani a kiyama, ya ba da labarin a kabari me za a haɗu da shi. Wani abun hankalinmu ya iya riska, wani abun hankalinmu bai riska ba. To ka yadda in ka kasa fahimtar abu cewa hankalinka ne bai iya ganowa ba, amma ba nassi ne kamata a gyara masa zama ba. An gane abu? Yanzu harkokin sciences masu bincike. Yau abinci ko kaza, yau abinci ko kaza. Kuma facts suke zuwa da su. Wannan ba ƙarya suka yi ba, galibi. Za su faɗi cewa abu kaza shine kaza saboda sun yi bincike. Lamarinsu duk lokacin da abu ya fita daga gaibi, ya shigo cikin inda aka binciko shi aka fito da shi, ya zama ba gaibi ba, ilimi ne da aka sani. To amma in ka samu lokacin da za a ce a fahimtarka ga wani abu ya saba ma Alƙur'ani, to ka jinkirta. Kar kai saurin hukunci cewa Ƙur'ani ne ya kuskure. La Allah a binciken ne ba a gama ganowa ba, tunda masu binciken har yanzu yi suke yi. An fahimci abin? To anan insha Allah sai ka huta. To sai ke cewa qala qailuhum innal aqla huwa alqadi almuhakkam والشرع هو الشاهد المعدل شي كما كو ita shari'a shaida ce kawai wanda ake neman mata adalci kamar yadda a kotu ai akwai mai kara ko akwai kuma wanda aka kai kara akwai alkali akwai shedu to agun waɗannan masu irin kiyasin nan cewa suka yi alkali mai hukunci shine hankali shi nassi yana zuwa ne a matsayin shaida don haka shaida yana buƙatar a tabbatar da adali ne kun ji wannan irin hadarin ma'ana kenan qur'ani zai iya zama wai shi yasa zaka tuna cewa ai shi qur'ani hammalul wujuhi ne ai yana daukar fuskoki da yawa kowa ma zai iya bashi fasara dan haka mai kafirci ma zai iya dauki qur'ani ya fasara shi da ya ga dama kuma ya tafi kamar masu wahdatul wujudi da suke cewa la ilaha illallah abinda ake mai la ilaha illallah shine babu wani abun bauta a same in ba Allah ba kun fahimci zancen su bai fita ba abinda suke nufi kun san masu wahdatul wujud masu cewa komai Allah ne fassarar su ga la ilaha illallah cewa suke yi babu komai sai Allah ma'ana kenan duk abinda kaga ana bauta masa to Allah ne kun gano sharrin fassarar ta su kaga kuma a cikin qur'ani la ilaha illallah take amma sun mata wannan fassara din saboda sun karkace daga hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara menene la ilaha illallah don haka shi yasa ake son tsarkin manhaji da tsarkin karatu ga duk wanda zai magana akan harkar addini in ba haka ba zai iya batar da kai da wasu dabaru da zance da baka fahimta ba yace kama zakaraha ba'du man kataba fi usul al-fiqh min al-mashahid kamar da wasu daga cikin malaman da suka rubutu a usulul fiqh daga cikin mashahuran malamai ma har suka rubuta irin wannan abu irin surazi duk sun faɗi wannan cewa shi hankali shine asali wai da ba dan hankalin ba ai shi nasin da ba mu karbe shi ba ku ji ba yace idan aka samu sabani tsakanin hankali da nassi to ko dai mu karbi hankali ko mu karbi nassi yace in mun karbi nassi to mun bata hankali in mun karbi hankali to wannan shine daidai domin dama ai ba dan hankalin ba da ba a ba mu nassin ba da ba dan hankalin ba da ba mu gane gaskiyar nassin ba don haka in nassi ya saba mu hankali hankali za mu karba mu aje nassi kuma babban malami ne shi ya faɗi wannan magana har littafi ya rubuta na sha gaya mana wannan ra'ayin da kuma sunan ma littafin nasa qala lamma kana al-aqlu huwa al-qadi al-muhakkam yayin da hankali shine alkali mai hukunci wa kana shar'u huwa shahid al-mu'addal shari'a kuma ita ce mai shaida wanda ake adaltarwa ma'ana ake neman masa tabbacin cewa adali ne ya'ani ja'ala shar'a shahidan adla ya sanya shari'a ta zama shahidi ne mai adalci kamar yadda za a ce ka je ka kawo shaida in shaida ya zo sai a ce to ai sai an tabbatar da cewa wannan adali ne tukuna in ba adali bane ba za a karbi shaida sa ba ko haka ake a kotun alkali to wai haka nassin ma yake in ka kawo qur'ani ya ce kaza sai a ce to ai akwai buƙatar a tabbatar qur'anin ma da gaske ne ko ba gaske bane su fa kun san asalin ma yadda da Allah cewa suka yi kafin ka shiga zancen ka yadda da akwai Allah sai ka ƙaryata ma akwai shi tukun kai kokonto cewa ba Allah sannan sai ka fara bincike in kai bincike da kanka ka gano Allah to sannan sai ka fara bauta masa wai duk mukallafi haka ya kamata wannan dai mun taba zancen sa Allah ya kyauta to sai shi wa yahkumu yawa lakin alqadi alladhi yafsilu alqalin da zai raba hukunci wa yahkumu kuma ya hukunci wa yunaffidhu hukmuhu kuma ko wa yunaffadhu hukmuhu kuma ko hukmuhu wanda za a zartar da hukuncin sa man huwa shine wa suka ce huwa alaqlu shine hankali wa hadha min qiyas al-umuri bil ara'i wa bil uquli wannan yana daga cikin qiyasin da suke na al'amura da hankula wa hakaza fi masail al-ibadati hakanan a cikin masalolin ibada wa fi masail al-mu'amalati a masalolin mu'amala wa fi masail kathira a masaloli dai daban-daban haka zaka ga suna kawo irin wannan qiyasi babu mu'amala ibada zaka samu za su kirkiro abu in an musu magana me yasa kuke abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sharri ne ina ce alheri ne la ilaha illallah ce ba kyau ko subhanallahi sai a tambaye ka haka ta ce la ilaha illallah da kyau subhanallahi ma da kyau amma tsarin da aka yi ta aka tsaro ta haka za a yi ta wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo mana da ita ba to irin wannan kiyasin yana ga cikin abin da suke yi a bangaren ibada haka nan a bangaren mu'amaloli a masaloli kuma dai da yawa suna cewa ma darra al-ummata mithlu ma darraha ashabul ijtihadat babu abin da ya lalata ya cutar da al'umma irin abin da masu ijtihadi suke yi a cikin addini su girgiro abin da ya saba ma addini alladina qasul umura bi ara'ihim wadanda suke kiyasin al'amura da hankulansu walam tahduth fitnatun babu wata fitina da take aukuwa min al'ummati daga al'umma min awwali yawmin a ranar farko hadathat fi al-fitan ranar farkon da aka fara fitina ila zamanina har zuwa yau ila zamanina hadha illa bil ijtihadati sai ta hanyar wannan irin abubuwan na ijtihadi ga nassi mutun yace ba zai bi shi ba shi zai bi wani abu daban wal aqisatil batilati da kuma qiyasi na barna wanda ba daidai ba allati lam tultazam fiha sunna wanda ba a lazimci sunna a cikin wannan qiyasin ba walam yultazam fiha al manhajul awwal kuma ba a bi manhaji na farko ma'ana manhajin sahabbai akan wannan irin qiyasi ba yadhunnu dhannu mai zato yana zaton anna ijtihadahu sahih cewa ijtihadinsa ingantacce ne wa annahu anzahu wa atwa lillahi jalla wa ala cewa yafi kowa tsarkakewa ga Allah yafi kowa da'a ga Allah ba haka suke tsammani ba suna ganin abinda suke shine tsarkakewa ga Allah abinda suke kuma shine da'a ga Allah walaysa al'amru kadhalika al'amarin fa ba haka yake ba shi shine malai wasu tambayoyi yace hal kutila uthmanu illa bit ta'wili wa bi qiyas al umur kisan usman da akai su sa kai shi sayyidina usman yan tawaye suka go daga kufa da basra da misra suka go cikin gida a madina suka kashe sayyidina usman yana karatun alqur'ani shine tawayen farko da aka taba wani shugaba aka kashe shi a cikin gidansa a al'ummar musulmi tawaye da ma'anar tawaye amma kisan shugaba na farko shine sayyidina umar wanda ba musulmi ne ya kashe shi ba amma wanda musulmi suka yi tawaye ga shugabansu to na farko shine Uthman to me ya jawo akai wannan tawaye tawili ne da qiyasin al'amura qiyasi da kuma irin wannan tawili shi ya jawo akai wannan domin an rabu da nassoshin da suka ce kai hakuri da shugaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu ba ya ga mana ba dangane da abin da ya shafi shugabanni ya faɗa ya ce a bayana za ku ga salon shugabanci daban-daban za ku ga fifiko da san kai mai shugabanci zai fifita waɗanda suke nasa ne akan waɗanda ba nasa ba wajen rabon dukiya wajen rabon matsayi da sauransu shi duk za ku gani sai suka tambaye shi in sun yi irin wannan abun mun gani ya rasulullah to me kamata mu yi ma yaƙe su da takobi annabi sallallahu alaihi wasallam ma aqamu as-salata fikum ma aqamu fikum as-salah muddin dai suna sallah tare da ku to kar ku yi musu tawaye kar ku yaƙe su manzo Allah sai ya san za a yi waɗannan irin abubuwan ko bai sani ba saboda abinda ake hanawa a irin wannan lamarin shine me sarayar da zaman lafiya da sanya jinin dan adam ba shi da kima kuma duk lokacin da aka ce za a irin wannan abubuwa na tawaye to za a zubda jinin wani babu gaira babu dalili kamar da Bahaushe ke cewa to da ai wannan saboda daraja da mutunci da kima ta jinin dan adam musulmi mai imani gwanda kar ai wannan abu ko an zalunce ka gwanda kai hakuri akwai kiyama akwai hukunci duk karfin mai mulki zai tsaya gaban ubangiji Allah zai masa hisabi daka karka damu ya zalunce ka akaza ya zalunce ka akaza karka zo ka ce zaka kwashe sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce in sun cuce ku ku nemi haƙƙin ku a gun Allah amma suna su haƙƙin na da'a da biyayya da zaman lafiya ku yi musu saboda me saboda wannan din shine zai sa a samu zaman lafiya in ba a samu haka ba sai a samu kashe-kashe kuma sai al'umma su zo su halaka kun fahimci wannan hikimar yanzu dan Allah a zo a tuhumi musulunci a ce shine mai tada hankali wannan ita ce karantarwar mu a riƙa hakuri ba tsoro bane amma in ka tada hankalin to zaka jawo kanka kuma ka jawo al'umma wannan dai mun sha zance da tambihi akan irin waɗannan al'amuran ba sai mun shiga wasu mas'alolin ba da na san mun yi su a wasu munasabat din da yawa sai ce wa hal qutila aliyun radiyallahu anhu wa huma ko yace wa huma ma'ana da shi da Uthman هما خيرة من تحت أديم السماء في ذلك الزمن. هكذا كسن سيدنا علي ويكششي عبد الرحمن ابن ملجم يكششي هرينا الفهري شوى ياسا مكسنشي زواج الله سبو دي يكشي علي سبو دي يتاويلي شوى علي ونن كافرين يا كافر تاشي don haka yana ga ya kashe kafiri yanzu wanda ya kashe kafiri yana ga me yasa ba lada zai ga ya samu ba to yayi wa Aliyu hukunci cewa kafiri ne to haka duk mutumin da zai hukunci akan al'umma ko ya ce wani kafiri ne wani kaza ne karkashin haka ya dauki mataki akan sa to ya shigar da wannan irin abubuwa din yayi amfani da kiyasin sa ya aje nassi ya jefa kansa cikin musifa da bala'i Allah tsare mu zancen da tsawo amma kuma ya kamata dai mu gama babin nan ko kun yadda to in daina sharhi ko sai mu samu mu gama yace su biyun nan da Uthman da Ali sune mafifita waɗanda suke karkashin sama a wannan zamani ma'ana kenan a bayan ƙasa babu dan adam din da ya kai Uthman da Ali daraja a lokacin da aka ce sayyidina Uthman haka nan lokacin da aka ce sayyidina Ali ma qutila illa bil aqisati ba a kashe su ba sai saboda qiyasi wa illa bil masalihi ko kuma da maslaha wa illa bidda'i ashiya ko kuma da da'awar abubuwa ma'ana wasu yana ganin maslaha ce suna ganin wai tunda azzalimi ne to maslahar ita ce a kauda shi haka da'awa ce haka nan da'awar cewa tunda yana yin abin da ba daidai ba ya kamata a kashe shi yana fifita ƴan uwansa kamar sayyidina Uthman wai yana fifita ƴan uwansa a wajen matsayi Malik ibn Taymiyyah ya bada amsa akan wannan sai a cikin minhajus sunna sai da ya jero duk gwamnoni da ma'aikata na zamanin sayyidina Uthman kowanne ya faɗi ran da aka sa shi mafi yawansu kafin Uthman ma aka kafa su wasu duk sayyidina Uthman ne sayyidina Umar ne ma ya sa su ba Uthman ba kuma sannan ya kawo a gefe guda irin mutanen da Aliyu ya sanya lokacin da shi ya zama khalifa mafi yawansu shi ma ya sa daga cikin ƴan uwansa da Ahlul Bayt su Abdullahi ibn Abbas duk an ba su matsayi su Qufam dan gidan Abbas duk an ba su matsayi in ka ce Uthman yayi zalunci saboda wannan to zaka tuhumi Ali shi ma yayi wannan shi ma ya sa ƴan uwansa harkar wanda yake da gwamnati ya sa wanda yake so akan me wane ne zai masa mulki ko zai masa aikin da yake so wannan ruwansa ne ganinsa ne maslaharsa ce amma lalle ana son yayi adalci ka'ida ita ce adalci in yi rashin adalci to kuma shi da ubangiji amma ba mu ne za mu yi kiyasi akan wannan kuma sai mu haifar da damuwa da tashin hankali a ƙarƙashin haka din ba sai ce wali hadha wasiyatu ibn mas'ud dan haka wannan wasiya ta ibn mas'ud hadhihi wannan dinna wasiyatun azima wallahi wasiya ce babba mai girma wa bayanun shafin kafin bayani ne kuma mai warkarwa mai isarwa ya wadata law kanatil ummatu ta'qilu idan ma a ce al'umma tana hankaltar wannan zancen wallahi da mun more a wannan zamani musamman zamanin nan namu musamman ranan nan tamu da nake magana ne ba lokacin da muke bukatar malamai su kara kusantar junansu su fahimci wajibinsu su shiryar da al'umma su sa su akan abin da zai amfane su kuma a nesanci duk abin da zai tada hankalin al'umma ba ma bukatar tada hankalin al'umma a zamanin nan da ba wanda yake da rangwamen gata irin mu musulmi mun yadda da wannan ko ba haka ba wanda ke da rangwamen gata a gun duniyar zamanin yanzu irin musamman musulmi a musulmin ma musamman mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan abu kadan za a yi to za a yi kanku ku ne kaza din za a liƙa muku ku ne kafirta mutane ku ne boko haram ku ne kaza dan me saboda dama addinin ku shi ake hari shine addini mai rai da yake canza kwakwalen mutane ya sa su zama mutane don haka in ana son ai maganin mutane shine ai maganin wannan tafiyar amma waɗanda ba za su canza komai ba ba su da tasiri ba ilimin mai rai su iya rayar da mutane su hada su da ubangiji ba za ga su ba komai ana kyale su a tafi da su ilim su ma har taimaka musu ake addinin su ya yadu don haka idan mutane suna da basira a zamanin yanzu musamman malaman sunna su ya kamata su zama a sahun farko wajen jan hankalin samari a guji duk abin da ke sunansa tashin hankali da damuwa domin in aka yi wannan sakamakonsa a kanmu yake karewa ta wajen dakatar da da'awarmu ta wajen cutar da mu ta wajen rayuka da sauransu duk dai kun sani Allah ya kyauta to mu karasa abin shi qala laysa amun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu ma sababu kafarati hadha ash-sharr me dalilin wannan da sababin wannan sharrin da zai zama cewa ya karu ya karu wa annama qabla yakunu aslam da kuma cewa zamanin da yake kafin wannan zamanin ya zama shine yafi zaman lafiya yafi kukuta qala sai yace zahabu ulama'ikum wa khiyarikum tafiyar malamanku mutuwar su kenan wa khiyarikum da kuma salihan mutane da mutuwar su da kuma tafiyar farjinin su zahabu a jami'an a ce duk sun tafi aw annahum yaqillun ko kuma a ce sun yi kadan malaman ba su da yawa wa yuzahamuna wasu wanda ba su ba sun shigo cikin su suna da'awar su ma malamai ne thumma yahduthu aqwamun yaqisuna al'umura bi ara'ihim aqwamun ne ba aqwaman ba sannan wasu mutane za su faru waɗanda za su rika kiyasin al'amura da ra'ayin su fayuhdamu al-islamu sai a ruguza musulunci wa yuthlamu ay masa rauni wa hadha alladhi waqa'a wannan ku shine abin da ya auku hudima al-islam yanzu ku duba ku gani kasashen musulmi daga kasashen laraba da waɗanda ba laraba nawa aka ruguza a shekara goma da suka wuce zuwa yanzu sha wani abu ko ka ce daga 2003 shekara 15 yanzu zuwa yanzu da wayo da wayo da rikicin cikin gida duk an ruguza su sun faɗi an cinsa wabin nan ta hanyar tallan demokradiyya a ja hankalin samari ku fita ku ce ba ku san shugabanninku a fita a yi ta zanga-zanga a kwana a titi duk an yi waɗannan abubuwan a Misra an kashe rayuka duka kuma waɗannan da dabaru aka kintsa da duk abin zai faru gashi nan mutane maimakon masu son yaƙin maimakon su kashe kuɗinsu mai yawa wajen yaƙi da makamansu sun zauna a gida ƙasar da kanta ta rusa kanta saboda an raba kai don haka shi yasa a zamanin yanzu don haka dole ne malamai su yi haƙuri da zaburar da samari akan ɗaukar mataki duk lokacin da wata fitina ta auku musamman garuruwan da volatile garuruwa da ake ta rikici yanzu irin abubuwan da ake a Kaduna abubuwan da ake a Plateau da sauransu kowa ya sani akwai abubuwa da ba daidai ba da suke tafiya to amma babu hanyar da za a yi irin a samu duk hanyar da za a samu haɗin kai da za a dakatar da irin waɗannan matsaloli kuma a daina gaggawar ɗaukar mataki kuma malamai kar su bari su zama abokan gaba ga waɗanda suke shugabanci in ba haka ba za su bada ƙofar duk lokacin da matsala ta faru ko a jefa ta kansu ko kuma wani abu zai same su in ku aka ce malamai ana ɗauke su a hankali babu to su wa za su karantar da mutane al'umma babu an fahimci wannan abu ba magana ce wai ta tsoro a ce wannan malami mai tsoro wannan ba mai tsoro ba wannan ba ce kowa ya san yadda al'amura suke gudana yanzu kuma duk inda fitina ta auku kamar nake nasu ban faɗi wannan ɗazu duk inda aka yi fitina a waɗancan ƙasashe da nake baku misali har zuwa yau ba inda fitina ta ɗauke Iraki an je an yi tuhuma an ce makaman ƙare dangi ne da su kaza da kaza da kaza waɗanda suka yi abin sai daga baya gashi suna ana hira da su da kansu suna faɗa cewa ba wannan ba ce kuma musamman zan faɗi wannan kawai iya wannan a ƙasar Iraki bizzat su Sistani shugabannin shi a malam shi ne abin da marji'in shi a na duniya yanzu baki ɗaya har takardar da ya rubuta wa America cewa suna goyon bayansu lalle su zo su rusa musu Saddam saboda ya hana su bauta wa Husaini shekara 20 duk akwai wannan rubutun yana nan yanzu sai yanzu yake bayyana da an ɗauka duk waɗancan maganan makami da me da me ashe ga abin da ya faru a ƙasa suka go suka yi musu abin da suka ba su mulki tun ana rubuce-rubuce da minority ne suna ta rubutawa su ne majority suna ta rubutawa media yana ta faɗa shikenan yanzu an yarda su ne majority su kuma duk inda wani malamin suna yake a ƙasar Iraki an rugu an kashe shi har kabarin Abu Hanifa aka je sai da aka sa masa bom Abu Hanifa dai da ya mutu tuntuni ya mutu fa amma an sa bom asirin su Fallujah nan duk malami duk wata makaranta ta Qur'ani ta Sunna babu ita duk an rusa in ka ga mutum yanzu mai sunna to samari ne haka yan gayu da basu ma fahimci inda addini ya dosa wannan halin abin tausayi ne ko ba abin tausayi ba to yanzu mutane suna son su shiga irin wannan fitina ai ba mai so ya yadda don haka duk inda fitina take don Allah ayi kokari kar a bada kofa kai kokari hakurin ka ba tsoro bane na sha faɗa mana cewa a zaman da muke a ƙasar nan irin kintsa-kintsan da ake yi din in ba dan hakuri din da ake yi ba da wasu abubuwan da ba su faru ba da yanzu babu mu gaba ɗaya ba dan manyan namu suna dan hakuri muna jin zafin su cewa ba sa komai a ƙasa suna dan abin da suke gurgurdan hali to da ba sa wannan din la'alla da yanzu a ce daga an yi wani abu sai a tashi fu a dauki wuta ba za a kula da wasu abubuwa ba da yanzu duk Allah kome mutane Allah dai ya kyauta rika abubuwa dai da hankali insha Allah kuma a koma gun malamai da nutsuwa insha Allah za a samu maganin abu to ban san inda za mu tsaya ba cewa an mu karasa din ko to sai yake cewa ina ne yace wa hadha alladhi waqa'a هدم الإسلام في أزمنة كثيرة الرجوز المسلمين في أزمنة دبن دبن والثلمة أنجي مسجيو في أزمنة أخرى أو اللوكسين فعن اللوكسين الرجوز أشياء موت واللوكسين كما أنجي مسجيو أن داود شيبايا وصار من المفاسد من الذين قاسوا الأمور بآرائهم ما حصل من المفاسد أنسى مقرنا دبن 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 إلين أبن دي أو كنا برنا دقوات أن دسيكي قياسي دا رأي ينسو والله المستعان yace hadhihi khatimatu hadha albab wannan shi ita ce khatimar wannan babi na wujubu ad-dukhul fi al-islam wa huwa babun azim fi babi bayani wujubi ad-dukhul fi al-islam idha kana kadhalik in lamarin haka yake fa hadhihi al-athar al-ahadith allati marrat ma'ana to wadannan athar da wannan hadisi da suka gabata wa qablaha al-ayat da kuma ayoyi dai da suka zo gabani كبان وأن الحديثي هذه كلها تفسير للإسلام الذي يجب الدخول فيه أيوه إن سنا فسر منا مسلم سندي وجب أشجت كن سنة أوه لكن تفسير إجمالي سنكم فسر شيء أدون قلي من جهة المنهج تبانجر المنهج إن ذا أبي وجن إلما تروى لا من جهة التفصيل التفصيل نيكي سوبا تفضيل با ba ta bangaren bayani daki daki ba wato tafsil aqaid al-islam bayanin aqidun musulunci daki daki ko arkanul islam da rukunan musulunci wali hadha dan haka ne ma lamma zakara tilka al-jumal al-amma yayin da ya ambaci wannan dunkulallun jumloli wal qawaid al-kulliyya da kuma qaidoji general qaidoji fi wujubi ad-dukhul fi al-islam da suke wajabtawa mutum shiga musulunci baki daya wa ma'ana zalika da kuma ma'anar haka bayan yayi wannan atba'ahu bi babi tafsir al-islam sai biyo bayan sa da babu tafsir al-islam alladhi awdaha fihi tafasil al-islam a cikin sa ya bayyana daki dakin bayanin me ake nufi da islam alladhi amara Allahu jalla wa ala bihi wanda Allah ya umarni a shige shi ai aiki da shi don haka yanzu babu mu da zamu tashi nan gaba shine me babu tafsir al-islam babu tafsir me ake nufi da islam zamu zo insha Allah darasin mu na gaba abin zamu ji kenan mun ji fadlul islam an ga mana falalar sai kuma aka ga mana wajibcin shiga islam din to yanzu ya kamata mun zo zamu shiga menene islam din shine inda zamu tashi a darasi mai zuwa bi idnillahi ta'ala Allah kara mana fahimta Allah tabbatar da mu a hanyar daidai sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in